Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
To jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla, inda a yau ma 30 ga watan Yuni na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan rawar da mata ke takawa wajen neman sauya tsarin kasa.
Sauraro, muna tafe da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook.
Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce, yayin da ake sauraron ra'ayoyin jama'a akan buƙatar sake tsarin ƙasa a Najeriya, ta waɗanne ɓangarori ne kuke ganin gwamnati za ta ƙara inganta rayuwar mata?
Amsar mu ta farko ta fito daga Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe. Yace kamata ya gwamnati ta inganta rayuwar mata ta hanyar samar musu da kananan sana'o'i domin su samu abin dogaro da kai, koda suna gidan mazajensu ne.
To Zara'u, sai kuma amsar Husaini dan Alhaji Cham, inda yace a gaskiya duk sabon tsarin da za a kawo, muddin ba a magance cin hanci da rashawa ba, to sai ya zama garejiya da yau, Allah ya kyauta.
Sai Umar A. Usman Cham yace yau da gobe kenan, har kun ga bambancin rayuwar matasa maza da rayuwar mata a kasar. Ai sai dai mu roki mai kowa mai komai ya magance mana cin hanci da ke damun mu, domin duk tsarin da aka kawo inda cin hanci na nan da rai, sai dai mu ce Allah ya kyauta.
To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Salihu Isa Fana a karamar hukumar Kamba jihar Kebbi, da kuma malam Ango malamin makaranta Yawuri, da takwaran shi Salihu Jitama Fana, Allah sa na faɗa daidai, inda suka ce kamata yayi gwamnati ta sawa mata aikin yi na gwamnati ko sana'o'i daban-daban tare da tallafin kuɗi, wanda yake duk sana'ar da mace ta ji tafi kwarewa gare shi, ga jari nan ba sai ta ce yaya zan yi ba, domin gudanar da sana'o'in yadda ya kamata a tashi lafiya. To masu saurare, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
To madalla, yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Mai sauraro, barka da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe, inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa da sauran jama'a na yau da kullum. A yau kuma muna tare ne da manyan baki wanda suka fito daga kungiyoyi manya-manya a arewacin Najeriya da kuma ma kasar baki daya, musamman kungiyoyin mata, wanda zamu tattauna da su akan al'amarin sake tsarin ƙasa, wato restructuring kamar yadda ake ta faɗi, inda majalisar ƙasa ta aiwatar da shi wannan zama, inda take bi jiha-jiha yanki-yanki ganin cewa kowa ya fada albarkacin bakinsa, kuma kowa ya fito da ƙorafin da yake da shi da ya danganci abin da ya dame shi. To kungiyar da muke tare da su muna tare da jami'ar matan Arewa da kuma kungiyar lauyoyi mata na duniya gabaki da reshen Najeriya kuma reshen jihar Kaduna wato FIDA. Ina tare ne da Hajji Arabi Musa Saulawa a matsayin shugaban jami'ar matan Arewa, sai Asma Mirza wacce take taimaka mata ita ma a jami'ar matan Arewa, akwai Hajji Aisha Abdul Muhammad wacce ke lauya ce daga FIDA, sai kuma Farida Abubakar ita ma daga jami'ar matan Arewa, wanda za su tattauna wani al'amari tare da ni. Sauraro sai ku biyo mu. To an yi yunkuri da dama akan gyaran tsarin zaman kasa da sauransu a wannan karo a zaman da aka yi wanda majalisar dattawa ta kaddama. Menene sabo da aka samu, wani zurin kudurori ne sababbi wanda yanzu mata kuka gabatar don a sake kuma a sake wannan sabon tsari da kuke neman a yi, wanda ya bambanta daga irin abubuwan da kuke korafi a kansu? Sun fara da jami'ar matan Arewa don su ma sun gabatarwansu kuma sun bada korafinsu a wannan zama da aka yi kwanaki. Hajji Arabi, waɗansu abubuwa ku fito da su a matsayin matsalolin da mata suke fuskanta, musamman ke da kike wakiltar matan Arewa, waɗansu irin matsalolin da ku fito da su a lokacin zaman nan da ya da jibanci wanda kuma zai shafi rayuwar mata?
To alhamdulillahi, mu dai abu ɗaya ne yake damunmu, cewa ba a tafiya da mata a siyasance, tunda mu muna gani cewa a can National Assembly,
wato can majalisa ta kasa,
kun san cewa can ake fidda abubuwan da ya kamata kasa duk ta yi gaba daya, dokoki da kuma sauransu. Kuma gaskiya ba mata a can, ina gani ma mace ɗaya ce kawai daga Arewa. To ko lokacin da naje zan yi magana, duk sanatocin su wurin 6 ko 7 ne duk maza ne. Kuma kafin na yi magana sai da na gaishe su, na ce masu sanatoci sannan ku da zuwa, duk da dai ba mace ɗaya ma a cikinsu. To mu muna gani cewa dole dai a taimaka mana, tunda mun ga a siyasance din ma ba a bari ma mu kai ko ina, daga primaries ake fidda mana mata, kuma mata ma suna jin tsoron su shiga siyasa. To muna so duk wannan abubuwan a canza shi, a ba mata dama su shiga siyasa, ba tsoro, ba wani tunanin ai ba ma inda za mu kai ko kuma sai muna da kuɗi. A ba mu dama, kun ga a cikin sanatocin nan uku a kowane zone a ce mace ɗaya ne dole, ko ta yaya ne, don in ba haka nan ya faru ba, ba za a ba mu dama ba. To mun dai rubuce-rubucen mu nuna cewa gaskiya mata ba a bari mu muna shiga abubuwa da yawa, wato ana ce mishi gender inclusion. To mun yi wannan magana, kuma mun yi maganar cewa a siyasance ma a ba mata dama daga 'yan Arewa su shiga siyasa, a zaɓe su, kuma a ban mu ma mu ga abin da za mu taimaka ma Arewa.
Kafin maza zan ƙara tambaya ki, shin rashin dama ne kuke ƙorafi a kai, ko kuwa a gazawarku, ko kuma rashin ƙwarewar matan da cancanta?
Wallahi ba a ba mu dama ne, tunda ai matan suna nan, kuma ba wai ba sa ƙoƙari ba, duk da dai na gaya miki tsoro ne yake hana su shiga, don suna tsoro daga ka shiga din nan a ce maka wannan, a ce maka wancan, in ma kana da miji a je a ce ma mijin ya za ka bar matarka, kuma kin san abin sai da kuɗi. To mu kuma mata ina muka ga kuɗin shiga wannan abu? Saboda haka akwai abubuwa da yawa da suke hana mu shiga, amma matan ma dai suna shiga, amma mu ba ma son mata 5 ko 10, muna so kamar 200-300 kila a cikin su ma samu ko da guda 50. To saboda haka rashin ba mu dama ne, tunda ko mun shiga a primaries nan da nan za ki ga an cire mu.
FIDA ko kungiya ce ta lauyoyi mata wanda kuke da rajistarsa a kowace ƙasa na faɗin duniyar nan, bisa tsarin karantarwa da sauransu, in an tambaye ki yanzu menene kika fi fahimta akan maganar sake ko kuma sabunta tsarin ƙasa, kamar ya zaki mana bayani don masu sauraro su fahimta?
Ni dai ana maganar restructuring, ana so a sake salon yadda harkar tafiyar da ƙasa yake, a samu sabon abu ko a fito da wani abu sabo a ci gaba.
Kamar yadda magabata suka faɗa, magana ne ake so a gyara tsari da mu ma matan ya zamanto an kyautata mana yadda mazan su ma suke samun kyautatawa. Kamar yadda Hajji Arabi Musa Saulawa ta faɗi, a misali in ka je can National Assembly ba mace, majalisar ƙasa ba mace, kuma idan muna da matsalar mu kaɗai muka san matsalolinmu, namiji bai san matsalarmu ba. In muna wajen mun san yadda za mu yi tabbatar da cewa abin da muke nema din nan an fasin
ko tabbatar da cewa an yi shi
ne dace amma idan aka ce duk maza ne a wajen wasan ku kan ba ko da muka je muka gaya musu ga matsalolin mun san da gobe magana za su yi to shi ne muke kokarin cewa mu ga cewa mata ma an tabbata su
so kenan wannan shine abin da kuka gabatar a matsayin
kokarinmu na jami'ar matan arewa
to an yi magana akan samun daidaito wato na rubuta ta magana akan equity da sauransu wato samun daidaito tsakanin maza da mata duk shin da ba kuna da wasu korafi ne kan cewa ba a ba ku dama na ga akwai makarantan boko guna yi suna yi an kwaje asibiti ba a cewa na ku gadan daban da nasu a fagen mulkin ma ku ne ba ku fito ra'ayin da suke ta cewa wani abu ne samo da kuke so kuma a ƙara dubawa akan maganar daidaito duk
ni bari in tambaye ki wani abu Penta. Yanzu kina gani mace wanda take India ko Pakistan ko Bangladesh da sauransu da sun yi shugabanni mace sun fi wayo ne ko kuma ne fiye da mace na Nigeria
to a
ba su fi ba an ba su wuri ne har suka kai ga wannan matsayi mu ma haka nan kasan in an ba mu yanda za mu yi ba wai ba mu mata wanda ba su da karatu akwai su fa babu wanda wai babu wanda suke da wayoyin yin abu akwai fa danna su ake yi
dama cikin ake yana su
babu ba za a yi ta ba kai kai ka daga kai daga can wai ai kai kai baka da kirki ai kai kai baki da kunya kai kai har da tambayar mijinta ya kake zaune da wannan matan ba ta maka rishin kunya a gida me yana rishin kunya da wannan abu me yasa sai ka gan duk mace da take da aure tana jin tsoro ma ta shiga wani harka da za a zage ta ita da mijinta
to ai abin
kaga wannan abin yana kawo tashin hankali duk abin mace kuma mai aure abin da zai taba mata aure zai rauna mata da aure za ta guje shi to abubuwan da yawa irin wannan yake kawo wa mace bata kai ko ina ba
to ba ta ganin kamar magabata ne suka fara bata wuri inda aka samu macen da tafi kowa iya halin dan bera wata ma maciji ne sace ya kwashe kudin wata kuma ta dima kudin an ce inda za a kasafa Najeriya
kuma in kin duba baya ita kawai aka sata gaba wani mai jan jakan bera din nan wani namiji ne
lamma zan ne wani lokaci dan suna neman yadda za su fitar da mu daga wannan wurin sai ki ga namiji ne yake saki kike wasu
Allah arewa ni ina gani hadda addini a nan arewa shike danne mu mata in mun fito sai a ce addini ya hana mu yi kaza addini ya hana mu fita addini ya mazan mu suna amfani da wannan reason din su hana mata mu fita
to kuna ganin ba haka bane ba addinin
mu a suna addini yanda suke so da zai taimake su a Nigeria in kin je kin duba kirgin mutum yawan mutum in mutum 100 ne akwai 50 mace akwai 50 namiji to yanzu mun rena wancan 50 mun maida shi kamar jaka to kai ka kamar mota tana da taya hudu biyu ka je ka sice ba iska mota za ta yi tafiya
to za a yi hungura da ai
to
kuna da ganin kamar al'ada ita ba ruwanta a cikin magana
akwai al'ada
shi ne ma a kan gaba
akwai al'ada don a nan ma Najeriya amma a nan arewaci ma an fi wani lokaci ma sai ki ga al'adan ma ya fi fifi ya fi
an wifi ta
shi ma
kan gaba amma ake cewa da suka ce mata ne shugabannin head of state fa gaba daya kasan gaba daya musulmai ne su ya akai mata
amma a nan sai a ce mace ba za ta yi kuma
tarihi da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma wajen zauren namu domin jin ci gabar wannan tattaunawar
da suka ce mata ne shugabannin head of state fa gaba daya
kasan gaba daya
musulmai ne su
ya aka yi
mata amma anan sai a ce mace ba za ta canza ba ba za ta canza gabanci
ba za ta shuga kwarai da gaske
to ba an ba ku dama ba kun ki
waye
ta mata fito ba da
wannan ba eh da wannan matsamata muna
waye da suka fito dan wannan tunawa da Sara Jibril ta fito ta fara shugaban kasa kuran addiki jefa wa kanta shi kadai ne ke cikin
to amma ita ma an hada ita dan bata nemi matan ba
Fida wa'iz abubuwa kuka gabatar a lokacin da ake wannan zama na majalisa don jin ra'ayin jama'a kan yadda za a sake tsabunta tsarin kasa
to lokacin da muka je akwai mutanen mu da suka je Kano suka gabatar da korafe-korafen mu akan sabon tsari da suke so a dan sa wasu abubuwa a ciki na farko sun yi magana maternity leave wanda in mace ta haihu a bata dama ta zauna a gida ta kula da yaro
wato hutun haihuwa
da jin haihuwa suna so a maida shi har wata shida amma ina ganin kamar Kaduna ma an riga
an wanda kuma tare da albashi
tare da albashi
Kaduna ana
in fact ma a wasu wuraren har mazan ma ana barin su su wasi ana kiran shi paternity leave banda wannan kuma mun yi magana akan state policing wanda yanzu
wato tsarin samun jami'an tsaro
na jaha na kowane jaha wanda muka ce mu yanzu a ganin mu dai yanzu bai kamata a fitar da wannan ba saboda yadda muke ganin abubuwa suna tafiya sai kuma mun yi magana akan cewa muna son a ba a ma'aikata a ware wuri inda mace in ta haihu ta koma aiki bayan wata shida za ta iya zuwa da yaranta tana kula da shi a idanta har lokacin da za ta tashi
wato bangaren rayu haka
ba sai ta bar shi a gida ba sai ta tafi da shi can ma'aikata
to duka waɗannan abubuwan da aka gabatar kuna da wani ƙwarin gwiwa da yakin nan ku cewa za a yi wani abu akan shi wannan taron da aka yi na sabunta tsarin ƙasa
to zan ce gaskiya tunda na taɓa zuwa na wani da aka yi wurin shekaru da suka ɗan wuce a gaba kuma wani sanata ya man bayani cewa lokacin Jonathan yana abin nan an dunkular da komai ne a wuri ɗaya aka kai mishi don an san abubuwa a ciki sai ya kiyaye amma yanzu an yi shi daban-daban saboda haka in aka kai mai shugaban kasa sai ya fidda wanda ya ga cewa bai yi ba sauran
kuma
yawan na kowane tsari wancan din dunkula su aka yi gaba daya amma na yanzu din an yi su daban-daban to muna dai roƙon Allah yanzu dai ke da aji maganar mu na cewa din nan a cikin kashi uku a ba mata kashi daya a koma menene ake ciki na siyasa da shine gaskiya na shugabanci shine ya dame mu gaskiya tunda yana na gaya miki nan ba a ba mu dama to ke da in aka yi law kenan ba doka cewa a kowane sanata uku dole daya mace ce kila za Allah zai taimake mu samu matan da za su je su taimaka mana a al'umma
kamar da tace din muna nan dai muna roƙon Allah ubangiji sa kamar da tace ba wani mun ce za mu je mu haɗa kai da su bane mun ce cikin kashi uku a bamu guda daya to mun ga ku ba wani abu mai yawa muke roƙo ba so muna da muna roƙon Allah mu ga ko Allah zai kuma za mu yi follow up gaskiya
ba ma sun ce ai makon fi su yawa
ba mu ga mu ba da zai ta haka muna jiran su ba za mu yi duba gaskiya za mu yi follow up
da so ku ci gaba da bin
za mu ci gaba da
wanda can ta bani
mutun ta ba mu ga ko Allah zai ba mu nasara
to a ganin ku shin akwai ma buƙatar sake tsabunta tsarin kasar
to a shin akwai canja lokaci yana canja kullum yana canja lokaci na canja da lokacin kakannin mu ba computer ko yanzu in ba computer ba za ka yi rai ba ba waya in yanzu ba waya ba za ka iya rayuwa ba
rayuwa ya ce ga shiga da
ai ba ni dai in ni na wadai kusan ba za a iya yi ba kenan to kin ga tun da akwai wani canjawa haka yana ya kamata a dan canja madokokin ya su dace da rayuwar na yanzu tun da ba ne tsafin na sarki bane wanda ba za a iya canja mata komai ba
ko su kuma tafin addini
to kan gane ya kamata abin ya yi tafiya yanda yanzu yanayi na yanzu rayuwa na yanzu
kaza kina ganin ya ma kamata ma aka aro wannan batun na maganar sake hukunce sabunta tsarin kasa
to ya kuma dole mana tunda na ga maki duk arewa gaba daya 19 northern states the fct wai a ce mace ce daya kawai sanata ai dole mu tashi in ma dan na ce ma yaki ne suna man dariya da na gama ba da abin din na ce ma sanatocin da suke zaune na ce in sha ma Allah nan da wani shekara uku ko hudu duk kujerun nan mata duk za mu sa suka ta dariya to haka muke so insha Allah
to wadan ke ta bangaren mulki ko
bangaren
shi ne damuwa
wallahi shi ne
damuwa ko wannan sauran abubuwa daidai yake
ai daga nan ake fara
yawa
daga nan ake fara in muka samu matan da yawa a nan gun kina tsammani in suka fara fin dokoki da zai shafi mata ai ya fi mana da mu je muna ihu na muna ihu ta ba mai ji amma su daga can suka ce ga doka za a dole ko wanda state sai ya bi wannan doka
wato kun je kan majalisar za ku sai ba abin da kuka tsaya ba
to
Hajja Aisha ana ta magana akan maganar sake tsari na kasan nan a matsayin ta lauya wanda bukata ke dan ya kawo wannan abu ko kuma kina ganin ma kawai a bari Najeriya a yanda take yafi tsari
eh to ni dai a gani na in ma dai za a yi canji ba da yawa ba
to to da bangare da wannan bangare ke
to yanda take magana akan mata a sa mata a cikin harkan shugabanci amma ba komai ne za a canza ba constitution din mu a yadda take a yanzu
wato kullun tsarin mulki
eh a yadda take a yanzu ni a gani na in za a bi ta ba sai an wani canza ta ba
ita kuma ita kullun tsarin mulki
ta ba sai an wani canza ta ba
to an ci ra'ayi ga wani rawa kuma a matsayin ku na kungiyoyin mata yanzu da kuke dukkan ku kaman wakilai ne na mata kuna ganin akwai wani ƙarfi da wani gudunmawa da mace za ta iya fadawa wurin shugabanci din kuma da ci gaban ƙasa
ƙwarai mana wurin da dan adam yake samu koyi komai a duniya ita ne za ta nuna da namiji da na mace dukkan su yanda za su zama rayuwarsu a duniya kuma a samu lahira mai amfani to ita kuma ita ne aka bata baya mota na gudu an bata baya
tura mata
ya kasan za ta yi tafiya kin dai gane magana na ko dole ita dole tana cikin harka in kuma ba a sata wajen shugabanci ba shugabanci ta neme ta yi ta gyara dokoki ta gyara inda makaranta syllabus waye inda makaranta ne ta bangaren asibiti da gyara irin harkan mata na asibiti da sauransu in ba a sata cikin harkan ba ya mota Nigeria zai tafiya ai sai ya tafiya ya ta fada rami
kice injin nan ne da rama wai lafiya amma kan ne ba da fatan da wannan mana ba kidi wannan rawa mace za ta iya takawa wacce kike ganin zabe ko hayyan sun kidan da ake bugawa ne bile da takunna tara
ai ita mace kamar yadda Asma ta faɗi mu ne uwa mu ne mata mu ne kuma in matsala ta tashi ko yake da faɗa da wa yake zaki ga duk karshen ta abin yana dawowa ita ce komai sannan yau ko mutuwa na miji yayi mace ta fi wahala in mace ne ta mutu miji zai je aure wata so kamar yadda ta faɗa duk abin da ake duk ba a tunanin wannan duk ba a tunanin mu ne iyayen mu ne matan mu ne kakannin mu ne mu ake ban ma gida da
mu ke ma gina al'umma
mu ke gina al'umma to sai a ban mu
kina can gefe
sai a ban ma baya ko lokacin fada da yaki da waye sai ki ga mace ce idan kika duba percentage din mata da suke zama affected
da wato kin zuga
mazan da zama eh aka samu wani crisis a wurin sai ki ga nan ne zan ba su da
anya so da suka ce su ake kashe tun da su suke yaki
to wake
wahala
wake ma jawo yakin ai ba mu bane matan ba mazan bane
ko
ba mazan suke yaki ba
shi ta dai ba hanya yaki ba mace bane tabbata ni
wato kuma ba
ku ke jawo abubuwan har a zo
a yi ya kai ga wani wuri sai ka ga mace ta koma baya ta ce ta
saboda tana tunani idan aka yi fadin ma abin kanta zai dawo
ki ga ya
kanta zai dawo saboda haka dole za ta yi abin nan amma kuma mu ake bari a baya
Fida gudunmawar da mata za su iya bada a shugabanci kuna ta cika baki kuna ta ihu ba a yi muku ba an ce kun ce an hana ku damawa amma kun ce kun kware kun iya kuma kun shirya yanzu haka idan aka bada akwai wani gudunmawa da mace kuke ganin za ta bada wani zai canza tsarin ƙasa
kwarai da gaske a gwada a gani za a ga abin da mata ko za su yi
insha Allah
shi nan ma yanzu suna yi
kamar da me kuke yi tunda a cikin kun ce sanatan ba yawa an ba ku dama a soja
ba
ku da sojoji
wayoyin ne mu ne fa na mata suna mun yunkuro muna kokari muna iyakacin kokarin
to in aka ba ku dama za ku yi
za mu fiye da abin da muke wannan kiran ku ne na kula wani sun mutu wani ba sharabu da matsala
Kada ku sha'afa
har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655.
To madalla masu sauraron mu mun samu kiran mu na farko daga jihar Nasarawa. Da wa muke magana?
Bashir Tela ne daga layin Nauyuka a cikin garin Lafiyan Bare-bare a jihar Nasarawa.
Muna jinka Bashir Tela.
A gaskiya na ji dadin batu da kai da mata a zuri kuma yana da kyau a ce ana ba mata haƙƙin su a kowane bangare na ci gaban ƙasa. Kuma kafin a ba su dama su ma mata yana da kyau turun gaba ma mata ƴan uwansu goyen baya, saboda wani lokaci aka sani da aka ba mace abu to ba mai suka da gurutsume da maɗansu maganganu iya lafashe ƴan uwanta mata. Saboda haka muna goyen bayan a ba mata a ba su dama a kowane ɓangare na cigaban ƙasa. Na gode, a tashi lafiya.
To mun gode Bashir Tela da wannan kira naka daga jihar Sokoto. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Mai
magana Dalla Garba Jinawa Sokoto a Najeriya. A gaskiya ya kamata kan a ci gaba da ba mata musamman ma dama a dalla shahin shugabanci. Sai idan muka duba mata suna da riƙon amana da kuma tsare gaskiya. Kuma idan aka ba su wannan dama gaskiya za a samu ci gaba tsare da gaske, musamman ma a dalla shugabanci, a dalla ya shahin shugabanci na ci gaban ƙasa. Da haka muna ƙara kira da Allah ƙara ba su dama, saboda ya kamata a ci gaba da taimaka musu gar a kawo wani soke-soke da abubuwa wanda bai kamata ba. Wannan shine ra'ayina. Na gode DOA.
To mun gode Dalla Garba da wannan kira naka. Muna godiya masu sauraro. Yau maudu'in namu muna tattaunawa ne akan wani bangarori kuke ganin gwamnati ya kamata ta ƙara ingantawa wajen bawa rayuwar mata. Mun sami kiran mu na gaba. Da wa muke magana?
Kuna magana da Abubakar Abdulsalam daga Kuyan Boshi State Isa Local Government.
Muna jinka Abubakar Abdulsalam.
Wannan wadin da kudin koyar muhimmanci ne, saboda su mata ni ma na fahimtar ya kamata ana ba su maudu'i a wajen shugabanci. Saboda ba dan komai ba, ko da musulunci ya ce shugabanci ya fi ƙarfi wajen maza, to amma duk da laruri mu Najeriya yanzu ya kamata a riƙa ba mata kuma su jarraba su ga, saboda maza sun kusa sun kasa saboda cin hanci da rashawa. Maza sun an sun ke dainawa, don haka muna ga mata su gyara mana ƙasar. Muna goyon baya a baiwa mata ƴanci, a baiwa mata shugabanci a kowane fanni, sanata ne shugaban ƙasa, gwamnoni da sauransu, ministoci. Muna goyon baya ni Abubakar Abdulsalam a ba su wannan muhimmin shugabanci.
Mun gode Abubakar Abdulsalam daga Zamfara. Da wa muke magana daga jihar Zamfara? To da alama mun rasa wannan kira masu sauraro. Yau dai maudu'in namu na yau muna magana akan wani irin a wani bangare kuke ganin gwamnati ya kamata ta inganta rayuwar mata. Mun sami kiran mu na gaba daga Jos jihar Filato. Da wa muke magana?
Ba wurara ne daga Jos jihar Filato.
Muna jinka.
Allah ya saka muku alkai.
Mun gode da wannan kira naka. Yau dai ka ji maudu'in namu, me muke tattaunawa a kai, me zaka ce? To mun rasa na Jos. Mun samu wani kiran mu na gaba. Da wa muke magana?
Kuna magana da Dan Hassan Zai'a da Muzadawa Kalmar Hukumar Metrojihar Bauchi Nigeria.
Muna jin ka Dan Asabi.
Yawwa, batun mata gari, gudunmawar mata ga shugabanci yana da kyau kwarai da gaske, musamman ta fannin tsaro da sauransu. To amma a siyasa irin ta Nigeria, a mazan maya suka kare ne. Gaskiya a sai dai an yi shiri sosai. Akwai aiki mai yawa a gaban mata kwarai.
Haka ne. To amma ai kana ji maudu'in namu yana maganan yanda gwamnati za ta canza tsarin ta ne akan to masu sauraro.
To na ji wannan. Amma gaskiya batu ne na majalisa, sai dai su fita majalisa a samu dokoki masu kyau.
To mun gode da wannan kira naka. Muna godiya da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. A nan kuma shirinmu zai dasa aya a madadin wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown da ma injiniyanmu na yau. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Yan wasan kwallon